Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kasar Russia ta faɗaɗa kai hare-harenta a ƙasar Ukraine, inda ta fara auna wasu wurare a yammacin ƙasar. Kana da alamar tana sake jibge dakarunta a kusa da babban birnin ƙasar Kyiv, yayin da Amurka da ƙawayenta ke ƙara ƙakaba takunkumai a kan Moscow. Wani babban jami'i a ma'aikatar tsaron Amurka, wanda ya nemi a sake sunansa domin tattaunawa a kan bayanan sirri, ya tabbatar da Russia ta fara auna wurare a yammacin Ukraine. A jiya Juma'a ma ta kai farmaki a filin jirage a Lusk da Ivano-Frankivsk a matsayin wani bangare na harba makamai masu linzami sama da 800 tun farko da ta kai mamayar. Jami'in ya kuma ce yayin da dakarun Russia ke ƙara dannawa zuwa arewa maso yammacin birnin Kyiv, wadda ke da tazaran kilomita 15 daga tsakiyar birnin, dakarun na ƙara kusanta da babban birnin. Dakarun Ukraine na ci gaba da ɗaukar matakai na kariya wanda ke bata wa sojojin rai, a cewar babban jami'in tsaron na Amurka. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a a cikin wani faifan bidiyo da aka watsa ba tare da ƙarin haske ba cewa sojojinsa sun kai wani matsayi na sauyin dabaru. A jiya Juma'a Amurka ta ɗora takunkumai akan wasu 'yan Rasha guda biyu da hukumomi uku saboda tallafa wa shirin makaman Koriya ta Arewa, a cewar ma'aikatar Bitar Malin Amurka. Waɗannan matakan na zuwa ne wuni guda bayan da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta buga wasu bayanan sirri cewa makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ta ƙaddamar a kwanan nan gwaji ne na ƙiran ballistic mai cin dogon zango zuwa wata nahiya. Takunkuman sun shafi wata cibiyar sadarwa na mutane da hukumomin Rasha, waɗanda ke da hannu wajen taimakawa Koriya ta Arewa wajen samar da kayayyaki da za su yi amfani da su wajen haɗa makaman masu linzami ta haramtacciyar hanya, in ji ƙaramin sakataren Bitar Malin Amurka mai kula da harkokin ta'addanci da bayanan kuɗi Brian Nelson a cikin wata sanarwa. Duk da takunkuman ƙasa da ƙasa a kan makaman nukuliyarta, Pyongyang ta yi watsi da buƙatar Amurka ta shawarwari tun bayan da tattaunawa tsakanin shugaba Kim Jong-un da shugaba Amurka na da Donald Trump ta rushe a shekarar 2019. Masu sharhi da yammacin Turai sun yi mamaki a wannan mako lokacin da China ta ambato jami'in kula da harkokin waje na ƙungiyar tarayyar Turai yana bayyana ƙasar a matsayin ƙasa mafi ƙarfi a duniya mai son zaman lafiya. Jama'ai a Brazil sun hakikance cewa bai faɗi wannan maganan ba. Wannan furucin ya fito ne a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen China ta fitar a ranar Talata, bayan tattaunawa tsakanin ministan harkokin wajen China Wang Yi da mataimakin shugaban ƙungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell, wanda ke da alhakin kula da manufofin harkokin waje da tsaro a ƙungiyar mai ƙasashe mambobi 27 na tun daga watan Disamban shekarar 2019. Amma da muryar Amurka ta tuntuɓi ofishin yaɗa labarai na EU da ke Washington, ofishin ya faɗa cewa China ce ta kirkiro wannan labarin, wanda ake zarginta da karkatar da wasu kalaman ƙarya na Rasha game da mamayar da ta kaiwa Ukraine tsawon makonni biyu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a an saki wani marubucin shafin yanar gizo na ƙasar Saudiya kuma mai fafutuka Raif Badawi, wanda hukuncin da aka yanke masa ya janyo cece-kuce a duniya bayan ya shafe shekaru 10 a gidan yari saboda sukar mabiya addinin masu ra'ayin riƙau a ƙasar, a cewar matarsa da ke zaune a Quebec da ta tabbatar da sakinsa. Ansaf Haidar, wanda ke zaune da 'ya'yan ma'auratan su uku a birnin Sherbrooke, ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa wanda ya lashe kyautar Sakharov ta Turai a shekarar 2015 an sake shi. Wani mai magana da yawun dangin ya ce ba shi da wani ƙarin haske. Hukuncin Badawi ya ƙare ne a ranar 28 ga watan Fabrairu. Kana lauya mai kare haƙƙin ɗan adam a birnin Montreal Erwin Kotler, mai wakiltar Badawi a ƙasa da ƙasa, ya faɗa a watan da ya gabata ana sa ran sakinsa daga gidan yari a wani lokaci cikin wannan watan Maris.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau zamu duba batun yakin da ake gwabzawa ne tsakanin kasashen Russia da Ukraine.
A yau za mu duba wato rikicin da ya barke ne tsakanin kasashen Russia da kuma Ukraine. Wannan rikici wanda ke da nasaba da ɓangarori da dama, ya wato shafi kaman fannoni na siyasa, tsaro, zamantakewa, al'adu da sauransu. Domin duba wannan batu tare da ni, ina da manyan baki guda biyu. Wato daga gefe na dama akwai Ambassador Suleiman Dahiru, wanda ya shafe fiye da shekaru 35 yana harkoki irin na diplomasiya. Ambassador Suleiman Dahiru tsohon jakadan Najeriya ne a kasashen Sudan da Pakistan, ya kuma yi aiki a ofishin jakadancin Najeriya da ke kasashe da dama ciki har da Amurka. Ambassador, barka da zuwa.
Barka dai.
Daga gefe na hagu kuma akwai wato tsohon Hafsa a rundunar sojan Najeriya, wato Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya. Group Captain Sadiq Garba Shehu kwararren soja ne wanda ya kware da dama a fannoni dama na tsaro, wanda a halin yanzu yake aiki a mataki na tarayya da kuma kasa da kasa a bangaren tsaro da kuma ci gaba. Group Captain, barka da zuwa.
Barka ka ji.
Idan zan fara da kai, Group Captain Sadiq Garba, idan muka duba wannan rikicin a gaba ɗayansa, ana batu cewar wato magana irin na tsaro ya mamaye cikin wannan rikici na Russia da Ukraine. Za ka mana tsokaci dangane da menene muradin Russia akan Ukraine dangane da batun tsaro da har ya haddasa wannan rikicin?
To, abin da ya haddasa wannan abu inda ita Russia take ganin kamar akwai tarnaki ga kariyanta na ƙasa, shine kasashen Turai sun ta goya ma Ukraine baya akan ta shiga European Union. In ta shiga European Union din nan kuma duk inda sannan ta shiga NATO. Don ta shiga NATO, kaga su waɗannan ƙawance ne wanda yake in ka shiga za a iya zuwa a girke makamai a ƙasanka. Asalin wannan saboda suna da wani abu da suke cewa in ka taba ɗaya ka taba kowa. So kaman kai ma zaka bada naka tsaron ne a hannun ƴan uwanka. To a cikin abin da Russia take kallo shine idan Ukraine ta shiga ciki, tana da hukunci. Kasan ma Ukraine din ai tsaron bangaren kasan Russia din ne kafin ta ruguje. Idan aka zo aka samu ta waɗannan makamai anan a siyasar ƙasa da ƙasa, ana cewa aboki ne yau, abokin yau kuma abokin gaba na gobe. Tana yanzu haka. To suna ganin cewa idan wani abu ya hada su da kasashen yamma, aka ce ga makamai har an zo an girke kusa da su, to kaga tarnaƙin da ke kansu yana da yawa kenan. Kuma za ka yi misalta wannan abin da ya faru idan muka koma cikin bayan tarihi. Akwai lokacin da ake yakin cece-kuce, that is Cold War kenan. Akwai lokacin da su ma Cuba da yake suna alaka da Russia tun ma kafin ta fashe ta zama tana Soviet Union dinta, suka nuna cewa saboda suna kawance da Russia ta zo a boye ta aje wasu makamai a cikin tuban nan. Sai America ita kuma ta ga cewa in makwabciyata an ce an aje makamai, ni ma kaga duran da yaki hada wato nan da nan za a yi kaina kenan. Wato kamar dai mutum ne makwabcinka ya kawo wani dan ta'adda ko wani abu ya sa a gidan shi, duk da ba a cikin gidanka bane, kai kana ganin wannan akwai abin da shafa. To abin da ita Russia ta kalli gaba kenan, cewa wannan abu da ake yi kasashen yamma suna zuga Ukraine akan cewa ta shige mata hanci kuma su zama wurin tattara inda za su aje makamai ko da wani abu zai hada. Duk da dai yakin cece-kuce ya kare, su masu duba sha'anin ƙasa da ƙasa, kowace ƙasa tana so a koyaushe tana zaune a shirye ne. Kuma a shirye kamar yadda nace, don kuna shiri da wannan ƙasan yau ba shi ne tabbatar cewa gobe ba za ku bata ba. So ba za ka zauna haka nan hannunka a sake akan cewa ai ƙasashen da suke kusa da ni basu da wani manufa ta daban a kaina ba. To kaji abin ita Russia ta ga wannan abin akan cewa tarnaƙi ne akan zamanta na ƙasa ko yau ko gobe. So gara ta tashi tsaye ta ga cewa ita fa bata yadda da an yi wannan abin nan din ba.
Amma Sura Suleiman Dahiru, idan muka duba ƙasar Russia a baya ta samu sa'insa akan batun yankin Crimea, daga baya nan kuma akwai wasu yankuna biyu na ƙasar Ukraine wadanda mafi akasarinsu Rashawa ne. Kamar menene muradin Rasha dangane da waɗannan ɓangarori na yankin Ukraine?
To, Rasha a dame take. Tana dame saboda maganar tsaro. Kamar yadda group captain ya faɗa, Ukraine abinda suka sa a gaba shine su haɗa kai da European Union da NATO, wanda su kuma Russia ba su amince ba saboda tsaron ƙasansu. Na maganan Crimea da kai magana, Crimea ɓangaren Ukraine ne, amma saboda abinda ake kira da Turanci deep sea water a Crimea, wanda Russia ba su so jirage ne ruwa na yaƙi na NATO su shigo wannan wuri, sai suka ce sun kwace. Sun kwace saboda ba su so a bayan gidansu ga abin nan tashin jirgi jiragen yaƙi, wanda kuma watakila ba a san me zai faru zuwa gaba ba ya kawo musu illa. Wayannan wurare biyu da suka ce Rasha ta ce wai ta amince da su masu cin gashin kansu. Rasha ta yi wannan magana, amma ni a diplomasiya aikin banza ne, don ba za ku je da ƙarfin soja ku ce kun cire gefen wata ƙasa kun suna zaman kansu. Inda sun ce sun cire wannan ƙasashen wuraren sun maka su da Rasha ya da dama-dama, amma in suna zaman kansu ne ba wata ƙasa da za ta amince da zamansu sai dai Rasha ko Belarus. Ba wani tafiya da za su yi daga ƙasarsu zuwa wata ƙasa iyaka Rasha da Belarus. Majalisar Ɗinkin Duniya dai ba za ta taɓa amince da wannan zaman waɗannan ƙasashen guda biyu ba. An wuce yanzu don a yi amfani da ƙarfin soja a ƙwace ƙasa daga hannun wata ƙasa. In da haka ne ake yi, ai da Najeriya ba za mu yadda a ce an ƙwace Bakassi ba.
To, amma matsala idan muka duba ita ƙasar Ukraine, ƙasa ce mai cin gashin kanta, mai ƴanci. Ita ma Rasha ƙasa ce mai cin gashin kanta, mai ƴanci. Menene yasa ita Ukraine ba za ta yi abin da take ganin ya dace da ita ba ta fannin shiga ƙungiyar Tarayyar Turai ko NATO, ba tare da katsalin daga Rasha ba, tunda ai ba ƙasa ce wacce ke ƙarƙashin Rasha ba?
In za a dubi abubuwa abin da ake cewa normal, abubuwa normal, ba dalilin da yasa Ukraine ba za ta yi abin da take so ba. Amma zaman da ake yi a duniya yanzu zaman doya da manja ne, ba zaman Allah da Annabi ba. Ukraine su suna so su haɗa kansu da Turawan Yamma saboda maganan tsaro, saboda maganan tattalin arziki. Rasha ba ta da tattalin arzikin da za ta iya wani abu wa Ukraine. Ita Ukraine ita ba tana suna da ma'adinai da yawa, ƙasa ce mai dukiya da yawa wanda za ta yi zaman kanta ba tare da ta dogara da wata ƙasa ba. Amma maganan tsaro abin da ya damu Rasha ne, shi yasa ba su so su ga Ukraine sun juya musu baya. Kaga Rasha suna rikici da Belarus ne, don shi na Belarus ya zama kamar ɗan barandan Rasha ne, abinda Rasha suka faɗa shi ne zai yi. Shi yasa a wannan yakin da ake yi sojojin Rasha wasu daga Belarus suka shigo. yanda na faɗa kowace ƙasa ya kamata ta abin da take so wa kanta ba tare da tsangwamin wata ƙasa ba amma yanzu ana maganan tsaro ne kamar yanda Shugru Kempe ya faɗa lokacin rikicin missiles na Cuba ai America ba za su yarda Soviet Union also na da kenan su zo su kafa makamansu a Russia ba don Cuba 90 rata tsakanin Cuba da Florida abinda mil 90 ne kawai don haka America ta gani kaman ana mata
barazana ne
na'am to yanzu su ma Russia tunanin abin da ya faru a da da ake kira Cuban missile crisis su ma suna cewa to yanzu me yasa za mu bar America su shigo da kayan su zuwa Ukraine bayan border ne kawai tsakaninmu da su
haka group captain idan muka duba yankin Crimea a halin yanzu da Donetsk ne da kuma din magana da ake zuwa kan suna wani bangare ne suna Russia ta hade su da kasar ta dai ko kuma suna karkashin Ukraine ne
a suna karkashin Ukraine ne kamar yadda ambassador ya faɗa su ne abinda suka ce su yanzu sun yi sun yi recognizing din su akan kasashe masu to amma wannan kaga aiwayo ne wato kamar mutum ne mai mata hudu kaga lokaci polygamy yana da amfani yana da abunna wani yana faɗa da wannan gidan sai ya je ya samu wasu ɗan ɗaki ya ci kunkumo na kaga ai ya ƙara rage ƙarfin wannan iyalin kenan so abinda ita Russia ta yi kenan ba recognizing din waɗannan din tana son ta tayar ma da su waɗanda ke shugabancin Ukraine ta tayar musu da wuta a cikin ƙasarsu
na'am kamar yanzu aka magana da ake yi kamar za a ce gwamnoni ko shugabanni waɗannan yankunan suna karɓar wato umarni daga ina ne
daga to suna karɓa daga wurin Russia saboda dama kuma yawancinsu dama ai masu magana da yaren rasanci ne so akwai wannan alaƙa ta jini ta gane ko inda dai suna cikin Ukraine din a dadin ko ce har yanzu da dai ba wai duniya gaba ɗaya ta anshi da wannan abun nan din bane amma alaƙar su tana tare da sun fi ganin alaƙar su da Russia fiye da Ukraine
kamar yanzu jami'an tsaron su da sauran ma'aikatan gwamnati da sauran su suna karban umarni daga Moscow ne ko kuma daga Kiev
to ba zan iya cewa haka ba amma ko da lokacin ma kafin ita Russia ta ce ta yi wannan ta karbe su a kasashe akwai wannan alaƙa suna saurarawa su ji ta ina kowane abu ne za su ji ta ina ita Russia ta sa gaba su ma kuma su nuna goyon bayan
Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sashin Hausa na muryar Amurka Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya.
Zuwa gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
da dan gari shiri ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyo da muke hulɗa da su
to jama'a barkamu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da dan gari shirin da ke zaman na haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma tashar sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Shirin da dan gari dai shiri ne da ke bibiyar tarihin sassalar kafuwar kananan garuruwa a ƙasar Hausa. Wanda ni Adamu Ibrahim Dabo dokin tofa zan gabatar muku. To madalla. Shirin da dan gari dai a yau ya leka ne garin Tattarawa mai nisan kimanin kilomita 3 daga babban titin Kano zuwa Katsina. A tsakanin garin Kwa da kuma garin Dungurawa duka a yankin karamar hukumar ta da Wakin Tofa. Garin Tattara dai mai taken tattara dangi garin Ba'awa, usulinsa garin Hausawa ne. Kafin daga bisani Fulani suka mamaye garin, kamar yadda sarkin Fulani kuma daga cin garin ya shaida min.
To sunana engineer Ali Abdullahi, kuma ni ne sarkin Fulani Tattarawa, wato daga jin wannan gari na Tattarawa. da ke cikin karamar hukumar dajin Doma jihar Kano. Wannan gari ya samo asali ne tun daga Hausawan da suka kafa wannan garuruwa da suka hada hata Kano da su gaya. To kusan lokaci guda ita ma wannan garin tattarawa aka kamata gabanin jihadin Sheikh Usman da kamar shekara kusan 100 su kakanninmu Fulani da suka zo wannan gari na tattarawa ta kau wanda ake musu lakabi da Bahawa daga kasar Adama ta yanzu a lokacin ana ce mata Fomina ko Yola. Akwai shi kakanmu ana ce masa Ardo Aliyu Abi-abi ya fara tasowa ya zo ya zauna a wannan gari na tattarawa kimanin 700 da yan kai kaɗan wanda ba su kai 20 ba. Kaga gabanin haihuwar Sheikh Usman ma kenan. Domin da shi da ɗansa Artajara duk sarakunan hatsari suka ba su wannan sarauta kafin ma bayyana Sheikh kenan kafin ma bayyana jihadi. To daga baya kuma dan uwansa Ahmadu Jan Dauro. To shi ma ya zo ya joinin din dan uwansa a wannan gari na tattarawa. Akwai ɗansa da ya haifa ana ce masa Liman Malam Yati wanda bayan rasuwarsa shi ne ya gaje shi shi ne limamin tattarawa. Shi kuma da Aliyu Abi da ya rasu ɗansa Adamu Jara ya gaje shi shi ne Arko Adamu Jara. To suna nan da ƴaƴansu da zuriyarsu da dabbobinsu da bayansu duka a wannan gari har lokacin da shi Malam Liman Yati ya sha'awar da ya gurgusa ya zai nan gaban gabas da biki din akwai wani gari da ake cewa Yola nan kwayansu yana nan. Sai ya tashi ya koma nan da ƴaƴansa akwai Malam Jibir da Malam Goshi. To su waɗannan Malam Jibir da Malam Goshi su ne waɗanda suka gaji shi Liman Yati a rasuwarsa. To lokacin da al'amarin jihadi ya bayyana ana kira ga zuwa Sokoto jihadi. Lokacin da aka zo akwai Malam Dan Zabuwa wanda da shi ne babban malaminsu shi kuma Allah ya masa rasuwa gabanin kiran jihadin. To nan dai aka zo aka haɗu a nan Yaulan nan akan za a tafi wajen jihadi zuwa ga Sheikh Usmanu. Daga nan sai suka zo tattara wajen Ardo Adamu Jara. Dan ciya sun san girma ya kama shi ba zai iya zuwa ba sai ba su ɗansa wanda daga bashi ya zama sarkin Fulani lokacin Fulani wato Isiyaku sarkin Fulani Isiyaku da shi ya kai wannan tafiya ta jihadi. Saboda tarihin Fulani ba zai cika ba ba ka sa garin tattarawa a ciki ba a Kano. Haka ma kuma tarihin haɗin.
Sarkin Fulani kai batun Yola kace kamar wajen kasar Bici ina kuma Yola ta cikin birnin Kano.
Yawa Yola ta cikin birnin Kano da shi Malam Jibir da Malam Goshi su ne waɗanda suka kafa Yola ta cikin birnin Kano bayan tabbatar jihadi. Amma kamar yadda ka sani mu Yola na Kano Yola ta cikin birni kamar alamin mu ce. Amma Yola suna nan sun bazu cikin kasar Kano gaba ɗaya.
To bari mu kalli wannan gari na tattarawa wannan masarauta ta ka. Shi wannan suna tattarawa daga ina aka same shi ne?
To mu abinda kakanninmu suke gaya mana dama ana ce mata tattara dangi wato kamar wasu cikin kabila ne na Hausawa dangin su suka taru a wurin suka hada gari Tinfil Azan. To daga baya sai aka zo ne mata lakabi da tattara dangi garin Ba'awa.
Na to yanzu musamman garin tattarawa kamar waɗannan kabilu da waɗannan kabilu ne za a iya cewa suka haɗu suka tattara yanzu haka a garin.
In ban da mu Fulani sai bare-bare korar rabe da suka shigo mana sai kuma waɗanda za a iya cewa lokacin da aka yi ta yaƙi tsakaninmu da Magarawa waɗanda kakanninmu suka samu a ribatar yaƙi. To su ne za a iya cewa domin su waɗannan Hausawa na asali yanda suka kafa garin tattarawa. Bayan tabbatar jihadi da kafo jihadi kasan da yawa sun ta yin hijira suna barin garuruwansu. To mu ma namu sun bar garin tattarawa suka je suka kafa wani gari a can kasar Garko yanzu a ce Dal. Wanda da ana ce mata tattarawa Dal wato ko sabuwar tattarawa sabuwa Dal shine asalin. Amma yanzu Dal kawai ake cewa. Ko yanzu garin tattarawa zan nuna maka irin su wurin jima dinsu ba dinsu da kufayansu.
Na'am. To kamar wacce sana'a ko wani abu garin Tattarawa ya fice ya dar masa'a da za a iya bayyana a duniya?
Eh to sana'o'in da suka fice a Tattarawa a kusanta ce ta wajen Huji na Fulani, saboda Fulani daga ko'ina suna zuwa suna ɗauka a Tattarawa. Yanzu kuma abinda aka ban mana shi ne dai kiwon da noma.
To mu dan koma baya kaɗan, maganar sarautar nan ta Tattarawa ta sarkin Fulani. Za a iya kiyasa kamar sarkin Fulani nawa ne suka mulki Tattarawa zuwa kanka?
Kaga Arda Abu Abi, Arda Adamu Jara, sarkin Fulani Isiyaku, sarkin Fulani Umaru, sarkin Fulani Ibrahim, sarkin Fulani Abubakar, sarkin Fulani Muhammadu Babba, sarkin Fulani Adamu, sarkin Fulani Abdullahi Mai Kano sai kini kaina. To ina ga goma ne ko sha ɗaya.
Sarkin Fulani kowane gari yana alfahari da irin mashahuran mutanensa. Kamar me za ku iya bugan ƙirji ku faɗi irin shahararrun mutanenku?
To na farko ka ga kakanmu sarkin Fulani Adamu kusan dai a nan ƙasar Dakin Cewa su ne na farko da suka fara ilimin boko. Shi da su Allah ya ji kansu duka madakin Kano Bello da ajinsu ɗaya. Sannan ya yi headmaster, shi ya buɗe primary ta ringin ya koyar a Shahuci, su Malamin Kano duk ɗalibansa ne a Shahuci. Sa'annan kuma muka zo muka sake samun mashahurin tsohon marigayi mataimakin gwamna injiniya Magaji Abdullahi wanda yake dan uwa ne gare ni, yayana ne. To waɗannan muna da su mashahurai. Sannan kuma a da can kafin zuwan Bokon da Baturen muna da attajirai. Ko garbin biki da kake ji din nan, kufayansu na nan a cikin Tattarawa, daga Tattarawa suka tashi suka taubici.
To bari mu kalli abin da ya shafi ci gaba na zamani. Me za a iya ɗorawa dangane ci gaban zamani na Tattarawa a halin yanzu?
Ci gaba dai za mu ce mun gode Allah da asaliyan Tattarawa zango ne na matafiya wanda za su shiga ƙasar da magaran da wanda za su tafi kaɗuna Sakkwato duka. Da aka zo zuwan Bature aka yi titin mota sai aka bi ta kwa. To wannan shi ya mai da mulungu baya. To amma ci gaban da muka samu alhamdulillahi muna daga cikin garuruwa na farko in za ka irga guda uku a ƙasar Dagin Tofa da muka fara samun ainihin hanya da ruwan sha, sannan kuma muka samu wutar lantarki daga baya. Sai kuma asibitin kwana da muke da shi, sai makaranta da mun karantu na firamare da sakandare. To wannan za mu iya cewa shi ne abin da aka kawo mana ci gaba na zamani a gwamnatance kenan.
Haka tarihin kafuwar garin Tattarawa kenan da ke yankin karamar hukumar Dawakin Tofa a jihar Kano, wanda sarkin Fulani kuma dagacin garin injiniya Ali Abdullahi Mai Kano ya shaida min. To ma sauraron mu a madadin hukumar gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya, kuma sashen Hausa na tashar muryar Amurka da ke birnin Washington DC da suka haɗa gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na daɗan gari. Ni Adamu Ibrahim Dabo Dawakin Tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da kasancewa lafiya.
To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku. Fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.